Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Za a iya kama mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 a Yamai, ribin wato jamhuriyar Niger. Sada za a iya kama mu a gidajen radion amfani da sarauniya da fara'a da FM na da Dalo FM da kuma niya a birnin Kwanni. Baya ga haka muna nan koda yaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Asare assalamu alaikum, Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 3:30 kenan na yamma a nan Washington DC. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da aka saka ranar 4 ga watan Disamba a matsayin ranar da za a jinaizar tsohon shugaban Cuba Fidel Castro, za ku ji shin wane ne Fidel Castro?
To Fidel Castro dai ainihin wani jagora ne, dan gwagwarmaya wanda ya yi imani da tsari na gurguzu.
Sannan Jummai Ali za ta zo da shirinta na tsintsiya madaurin ki daya, kana Ibrahim Kalmasi Garba ya zo da shirinsa na jawabin dattawan arewacin Najeriya, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya miƙa saƙon ta'aziyarsa ga mutanen Cuba bayan rasuwar tsohon shugaban ƙasar Fidel Castro, sannan ya sanashe su cewa zai ci gaba da ƙoƙarin daidaita hulɗa tsakanin Amurka da ƙasar. Yau muna masu miƙa ta'aziyarmu ga iyalan Fidel Castro, kuma muna juyayi da addu'a ga 'yan ƙasar Cuba, a cewar Obama a wata takardar bayani. Ya ƙara da cewa cikin kwanakin da ke tafe za su tuna baya sannan kuma su hangi gaba. Yayin da suke hakan, wajibi ne mutanen Cuba su tana cewa suna da kawa kuma abokiyar tafiya wato Amurka. Ganin cewa 'yan ƙasar ta Cuba a ciki da wajen Amurka suna da mabambantan ra'ayoyi game da manufofin Castro, Obama bai yaba ko kushe ba game da manufofin na Castro a sabanin wasu shugabannin ƙasashen waje. A maimakon hakan sai ya ce shi zai bar tarihi ne ya yi alƙalanci kan tasirin manufofin Castro ga duniya. Shi kuwa shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya wato da farko ya aika da saƙo ta kafar Twitter ne cewa Fidel Castro ya mutu. Daga bisani kuma sai ya fitar da wata takardar bayani inda ya bayyana Castro da mugun ɗan kama karya wanda ya yi danniya ga mutanensa na tsawon shekaru 60. Shugaban ƙasar Somalia Hassan Sheikh Mahmud ya ce an kama wani dangane da harin bom da aka kai da mota wanda ya sanadin mutuwar mutane aƙalla 20 a wata cunkushasshiyar kasuwa a Mogadishu babban birnin ƙasar a yau ɗin nan Asabar. Da yake jawabi a wurin ƙaddamar da cibiyar kimiyya da fasaha ta biyu a ƙasar, shugaba Mahmud ya ce jami'an tsaro sun damƙe mutumin da ya kai mummunan hari kan farar hula yau, kuma a yanzu haka yana tsare. A cewar jami'an tsaro, yau Asabar da tsakar rana a gogon yankin, wani mutum ya ajiye mota shaƙi da bama-bamai a mashigar wata kasuwar kayan lambu da ganyaye a unguwar Afesioni da ke birnin Mogadishu, sannan sai ya tayar da bama-baman ciki bayan da jami'an tsaro suka umarce shi da ya zakutar da ita. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A yau ne aka yi zaben gwamna a jihar Ondo, Najeriya, wadda ke kudu maso yammacin ƙasar, zaben da ya ja hankalin jama'a da dama a sassan ƙasar daban-daban. Bayanai dai na nuna cewa tuni aka rufe rumfunan zaben, kuma mun tuntuɓi wakilinmu Hassan Umar Tambawal da ke birnin Akure ko yaushe za a fitar da sakamakon zaben.
To da misalin karfe 7 na yammacin, wato yammacin nan kuma a gogon Najeriya, wato na shiga hukumar zaɓe domin bincikawa in gani ko an fara tattara sakamakon zaɓe. To da ni shiga hukumar zaɓen tare da wasu abokan aiki na 'yan jarida, to sai aka yi mana bayanin cewa a halin da muka shiga lokacin nan, to ba a fara samun wani sakamakon zaɓe ba. Saboda haka wataƙila daga nan zuwa da sati a tattara ko kuma a samu sakamakon zaɓen, amma ba za mu iya cewa ga ainihin lokacin da za a bayyana wannan sakamakon zaɓen ba. Yana yiwuwa a bayyana wannan sakamakon zaɓen waton zuwa rana ko kuma zuwa yammacin gobe Lahadi, amma dai har na bar ofishin hukumar zaɓe a nan birnin Akure. To gaskiya a fara kawo koda sakamako daya a cikin wannan harkwata ta hukumar watan hukumar ANEC ta jihar Onduba.
Hassan Umaru Tambol kenan a cikin labaran Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Rahotanni daga kasar Cuba na cewa an saka ranar 4 ga watan Disamba a matsayin ranar da za a yi jana'izar tsohon shugaban kasar wato Fidel Castro wanda ya rasu yana mai shekaru 90. Dr. Tukur Abdulkadir malami ne a sashen nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Kaduna Najeriya na kuma tambaye shi shin wane ne Fidel Castro.
To Fidel Castro dai ainihin wani jagora ne dan gwagwarmaya wanda ya imani da tsari na gurguzu wajen tafiyar da harkar rayuwa da kuma amfani da aƙidun gurguzu na sadaukarwa da kuma gwagwarmaya wajen yaƙi da danniya da zalunci musamman na abubuwan da ya shafi harka na mulkin mallaka da kuma mulki na zalunci da wasu kannukan farauta na da na Turawa suka taka a ƙasar Cuba. Idan muka la'akari da shi ba zaben shi aka yi ba, gwagwarmaya ya jagoranci masu tada ƙayar baya ne. Aka yi nasara tun da aiki daga harkar yakin sunkuru har kuma aka samu nasarar ainihin samun shugabanci na juyin juya hali.
Kamar wani irin tasiri za a iya cewa wannan juyin juya hali ya yi a kan ƙasar ta Cuba da kuma sauran ƙasashen da take hulɗa da su?
Cuba ta fuskanci ƙalubale da dama a duniya kasancewar wannan juyin juya hali wanzuwarsa ya yi daidai da lokacin da wanzuwar yakin cacar baki tsakanin yammaci a karkashin jagorancin kasar Amurka da kuma gabashi karkashin jagorancin tsohuwar tarayyar Soviet. To wannan lokaci ne mai tsananin ainihin gwagwarmaya ta aƙida tsakanin tsari na jari hujja da kuma tsari na gurguzu, waɗannan kuma manyan ƙasashe ko dololi su ne kuma suka jagoranci dukkan fitintunu da ainihin ƙalubale da aka yi ta samu ko harkar gwagwarmayar ƙera makamai ko harkar samun mallakar wasu yankuna da kuma fada aji a siyasar duniya kowane bangare na doron ƙasa da kuma amfani da wasu 'yan gwagwarmaya kowane bangare ta wajen tabbatar da cewa ko an kifar da gwamnatin da ba sa so ko kuma an kare gwamnatin da suke so. Wannan al'amari ya yi kamari har ya kai ga ana zaton saura kaɗan a sami yakin duniya na uku sakamakon wannan abu. Saboda haka yanda da juriya da kuma gwagwarmaya da dauriya irin na shugaba Fidel Castro a gaskiya ba ko tarihi ba zai taɓa manta wannan gwagwarmayar ba.
Dr. Tukur Abdulkadir malami a sashen nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Kaduna na Najeriya kenan. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Tsintsiya madaurin ki daya. Tsintsiya 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 madaurin ki daya babu wani. Masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kwanaki cibiyar ganin an daukaka darajar tattaunawa tsakanin addinai da kabilu daban-daban domin samun zaman lafiya na Sarki Abdullah bin Abdul Aziz na ƙasar Saudi Arabia da cibiyar ta ke birnin Vienna ƙasar Austria da cibiyar wanzar da zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin addinai da ke Kaduna da kuma wata cibiyar gwamnatin tarayyar Najeriya na karantar da hanyoyin magance rigingimu sun shirya wani taro na ƙara fahimtar juna tsakanin addinai da kabilu daban-daban domin a zauna lafiya. Wakilin sashen Hausa Nasiru El-Hikaya wanda shi ma ya halarci wannan taron ya samu damar zantawa da Hajiya Amina Kazaure, shugabar wata kungiyar mata musulmi da Krista, da Pastor James Wuye na cibiyar wanzar da zaman lafiya da ke Kaduna, da kuma Malam Muhammad Sani, limamin masallacin Wafrod a Kaduna a cikin zauren taron. To Nasiru ya ci gaba da yi wa Pastor Wuye tambaya kamar haka.
James Wuye, kayar kullum ma kana hulɗa da musulmi. Akwai malamai na musulunci, misali wannan malami na duniya Zakir Naik ya ce idan akwai wani addini da ke kusa da musulunci da suka yi kama Kirista ne. Shin me zaka ce haka magana take ko kuma kana da wani ƙarin haske da zaki?
Na gode. Akwai abin da Isa Almasihu ya gaya mana, ya ce ka so wa makwabcinka abin da kake so wa kanka. Har ma ya ce ba ka iya cewa kana ƙaunan Allah sai ka ƙaunaci maƙwabcinka. wato idan za a yi idan mutum zai ba mutum kyautar taguwa a ga ta jikinsa. Allah misali Isa Almasihu na tabbatar da cewa kenan dole ne mu aikata abinda muke so mu yi wa ai mana mu yi wa makwabta mutu. Idan ko haka din ne kauna dake tsakanin mu da makwabtan mu ya kamata a ga cewa ya bunƙasa har ma ya hayayafa ya kasaita. Ya kasaita da akan idan ma na ganka kawai in dinga jin wani dadi kai alal misali sai kullun in ce mu yi gasa mana na yawa juna alheri. Yau in na baka buhun shinkafa ɗaya gobe ka bani biyu jibi sai in baka uku gata sai mu yi ta gasa na yin yawan alheri. Idan ko ana haka to ana nuna kauna kenan ba ta baka ba amma gani a aikace abinda ake so a gani kenan. So wannan gaskiya ne wannan abinda limamin ya faɗa muna da dangantaka malaman addinin musulunci sun ga mana yanda aka yi hijira na fari zuwa ga sarki Krista wanda ke a can ƙasar Abasha duk waɗannan an san su ba sai na ƙara nanatawa ba.
Wataƙila ma malamin yana nuna sura ta 5 ne aya ta 82 suratul ma'idati domin nan za ka ga abin gashi a sarari kawai Allah yana cewa latajidanna ashaddan nasi adawatan lilladina amanu lilyahuda walladina ashraku walatajidanna aqrabahum mawaddatan lilladina amanu alladina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum qissisin wa ruhban wa annahum la yastakbirun. Wannan aya ce baro baro taito ta gode dangantaka tsakanin musulmi da krista kusa ta kware kware lokacin da Allah ya ambaci wanda suka yi gaba da ku a cikin duniyar nan su ne masu bautar gumaka da Yahudawa. Sai ya ce amma wanda suka fi kusa da ku wajen kauna maimakon ya ce wanda suke da saukin gaba da ku sai Allah bai ce saukin gaba ba gaba ɗaya sai aka ce da kalmar gaba sai aka ce kawai soyayya sai aka ce wanda suka kawai kusa da ku da soyayya su ne wanda suka ce mu ne Krista. So kaga kenan ina jin shi ne malamin ne ya kawo ya
kuma gashi akwai doka wanda annabi Muhammadu tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi ya taba yi na gani da hannunsa ya ce shi ya a wannan yarjejeniyan naga hatimin ma da aka yi lokacin kamar ya dafa hannu ne cikin tawada
cikin wasiqatul madina
sai tsewa sai lika akai. To sai in ce to daga ina ne muka samu iyayen nan daga ina ne yace zan yi gaba da dun wanda ya gaba da su har ma yace ga wani ma dakin addinin su ni na alƙawari da wutanin har zuwa yanzu har zuwa har abada wato al misali har zuwan tashin kiyama wannan alƙawarin nan. To ina muka samu bakon hali wanda wani zai ganka yayi maka sallama ba zai ma wani sallama ba domin ya ga cewa kai ai ba addinin sa bane. To wannan bai nuna kaunan nan ba. Kaunan nan dole ne a gansa a magana a aikatawa a sallama da yawan ta gaisuwa da ire-iren su. Amma in har ina dangantaka da kai ina ganin kaman kana kyamana ina ga kaman baka so kai mu'amala da ni sai ya kore kaunan nan sai ya sa kiyayya ga cewa akwai reni. To lallai idan ko addinin nan sun fifita mana cewa ga zancen zaman lafiya to idan za mu zama mabiya wayannan addinin dole ne a ga muna yin abinda shugabanmu ko kuma wanda suka soko mana da addini ko wakilai wayannan addinin suka nuna mana. In ba haka ba lallai muna kasa wannan addinin muna yi riya ne muna abinda ba shi bane daidai. To ina babban kira cewa idan Krista addinin Krista ana ce da shi addini ne na kauna, addinin musulunci ana ce da shi addini ne na salama. Idan hada kauna da salama kaga me ya famu zai sai zaman lafiya. To muna fatan wannan arithmetic wanda ake kira lissafi na zaman lafiya ya zama kauna tare da menene da zaman lahiya salama sai a zama a samu yalwa da ci gaba a ƙasa sai lumana. To da fatan haka nake tunanin zamu yi.
Amina Kazauri, in kin kula kalmar nan ta Hausawa da ke cewa mata ku ne gida, kuma masu rikicin ne yawanci waɗanda suke shiga kan gaba maza ne, ya nuna kenan fa akwai wata gagarumar guduma da mata za su bayar kan mazajensu domin wannan rikicin ya ragu. Ana gani idan ka ga aka ce namiji ya yi nasara sai a ce a bayansa za a ga ko wata ta mace, to a rikici ma haka ne?
A rikici kan babu wannan domin mu kan ba mu asasa rikici. Abinda muke yi muna tallabo maza ne kada su shiga cikin rikicin domin ya za a yi kamar yadda na faɗa ai idan aka yi rikici matsala akan mu take karewa. Mazajen nan sun fita an kace su da ƴaƴayenmu maza an kace su wa za a bari da matsala mu sauran kananan yara da suke nan dole mu za mu kula da su. Shi yasa in ka je yanzu IDP camp zaka ga kusan gaba ɗayan su mata ne da kananan yara. To kaga ku ashe inda mazajen nan namu ba su fitan an je an kace su ba wannan matsala da bata so ba. Shi yasa ai muke ganin kan cewa mu fara da su mazan da yaran mu maza domin matasa in ka kullun aka tashi rikici ai su suka fi kowa yawa to idan ko ba mu aiki akan su mun hana su fitan ba da sauran mu wata kila idan maji ya karfan su maza su samarin ba su fita ba su mazajin su ma sa ta kama kansu furki domin matsalar yawanci su matasa suke zuwa suna tsokalota ko suke asasata kafin su majiya karfin mazajin wanda su karfin su ya riga ya yi kasa su shiga ciki saboda haka mun tabbatar da cewa kwarai akwai gagarumin aiki akan mu akan waɗannan matasan shi yasa ai muka ƙara assasa yanda zamu zo tare mazan musulmi matan musulmi da mazan musulmi din ai da matan krista din mu haɗu mu aiki aikin da muke ai ba akan mu kadai ya tsaya ba dole ne har da maganar yaran mu din da maganar su kansu mazajen mu dan duk inda muka ga wani abiya ta so wanda muke tunanin bai daidai ba dole ne mu tashi mu yi magana duk in an tashi karshe mu za a bari da wahala kuma ai zamantakewar da muke kamar yanda imam ya faɗa a cikin addinin musulunci kaga an yi magana makwabci inda aka ce gida 40 hannunka na dama gida 40 hannunka na hagu gida 40 gabanka gida 40 bayanka a zamantakewar da muke yanzu ina zaka samu gida 40 a jere ba tare da wani addini a ciki ba ba zai yi ba to kaga nan ma akwai hikima abinda Allah ya faɗa saboda ai shike da zamani kuma ya san abinda zai je zo saboda haka kaga nan mata yin haka an wajabta mana cewa dole mu zama ƴan uwan juna domin in dai za mu dauki wannan magana makwabci din wannan makwabcinka ne koda ba gida ɗaya kuke zaune ba koda a nesa din nan idan dan gidan can ya ji ya dauko rigima baka san inda za ta kare ba in kai baka fita ka tsaya an magance ta ba gobe danka zai bata shi ma ya je kai kuma wa zai taimake ka to kaga nan shi yasa muka ga wajibi ne mu hada kai ya kasance mata in mun tashi duba al'amuran mu muna duba ne akan yanda ya shafi al'umma gaba ɗaya ba wai musulmi ne ko krista ba domin duk abin da ya taso dole sai dawo gare mu ba za a tsame kuma a ce a matan musulmi za a ko matan krista za a wa ba dole ne haka kamar yanda muke zuwa asibiti daya muke zuwa kasuwa daya muke kai ƴaƴanmu makarantu daya haka kuma matsalar idan ta taso gaba ɗaya mu ta shafa dan haka mata muna da gudunmawa sosai da zamu bayar kuma shi yasa muke haduwa din ai dan mu fahimci juna mu san wannan din yanda in mun tashi da abin da ya taso zamu taho ne a matsayin mu na mata kawai mu je mu fuskanci wannan al'amari
mu zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya zama lau lafiya shine cigaban Najeriya
To sai kuma makon gobe idan Allah kai mu a halin yanzu kuwa a tuna fa samun zaman lafiya da kwanciyar hankali shine ke sa ƙasa ta ci gaba a huta lafiya
gaida Jummai Ali yanzu kuma sai shirin jawabin dattawan arewacin Najeriya tare da Ibrahim Kalmasi Garba.
Assalamu alaikum masu saurari barkamu da sake saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga Elhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Bangaren Madu Sharif na jam'iyyar PDP ya samu koma baya a manyan kotunan Najeriya. Baya ga kotun ɗaukaka ƙara ta Kolima ta tabbatar da ɗan takarar gefen makarfi Itayo Jegede takarar gwamnan Ondo. Wali Jibrin shine shugaban amintattun jam'iyyar.
Sharif yana so ya zama mana alaka kai. Sun gyara mana shi.
Jam'iyyar PDM ta kori shugabannin jam'iyyar da nada kwamitin riko ƙarƙashin Munir Waziri.
Za mu tafi da kowa da membobin jam'iyyar insha Allah.
Shugaban da aka kwabe Bashir Yusuf Azanta da Premium Times ya zargi tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar da neman kawar da shi don amfani da jam'iyyar ya takarar shugabancin ƙasa 2000 2019
babba idan ya da girman sa yara sai su wasa da shi har ma su taka
sarkin jiwa Idris Musa ya ce Fulani na da fahimtar lamura kan campaign din yaki da shan inna
Fulani ne ya jeji tare da aljanu shekara shekaru bai shanye kafansa ba to menene ya hada shi da shi
kotun duniya ta jinye kanta daga binciken zargin rasa rayuka a kafsawar Fulani makiyaya da wasu al'umma tsageren Niger Delta da kashe wasu masu rajin biyafara kotun ta ce waɗannan lamura na cikin gidan Najeriya ne amma ta ce tana ci gaba da binciken arangamar in shi'a da sojoji a Zaria Nasiru da Maili kamarar Amurka daga Abuja Najeriya
The Voice of America, VOA. Aka fa, To yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Amir na Katsina na ƙungiyar 'yan uwa musulmi Sheikh Yaqub Yahya Katsina da kuma sakatare janar na ƙungiyar Kiristan Najeriya ta Kan Rabaran Dr. Musa Asaki ga Sheikh Yaqub Yahya.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. To shi al'amarin zama lafiya wani abu ne wanda yake mai tsadar gaske musamman ga mutane waɗanda suke da addini. Shi yasa ma ake ce ma ma'abuta littafi kamar Kiristoci, Yahudawa da Musulmi ana ce musu ahlul kitabi, ma'ana wayayyu, mutane wanda suke wayayyu, wanda komai za su yi suna da dalilin da yasa suke cin abinci ne, barci ne, tafiya ce, mu'amala ce, gaisuwa ce, makwabtaka ne, duka komai suna da abin da wato ainihin suke yi, ba a makance suke tafiya ba, suna tafiya ne bisa basira. Shi yasa ake ce musu ahlul kitabi, Alkur'ani kira su ahlul kitabi, wato ma'abuta littafi, wato wayayyun mutane. Wayannan wayayyun mutane da Allah ya aje su a doron ƙasa ba ya aje su bane don su yi rigima, saboda Allah ba annabi ne bane. Baya cewa kana da yancin kai ka zama Kirista, wance yana da yancin ya zama Musulmi, wance yana da mai zama Yahudi, sannan kuma ya aje ku a ƙasa ɗaya, kuma ya sauko wanne da shiriyar da ta zo daga wajensa a hannunsa, sannan kuma a ce an samu faɗa. Sai dai idan akwai son zuciya, ko duniya ta gitta, ko hasada, ko wani dalili. Amma in dai maganan addini ne wanda Allah ya saukar kuma ake bauta masa ta wannan hanya, to gaskiyar magana babu inda za ka ga sun yi karo ballanta na su haɗa faɗa. Wannan kenan. Na biyu, hatta gangan jikin mutum addini ya shata masa yadda zai zauna lafiya da gangan jikinsa, yadda zai zauna lafiya da matarsa, yadda zai zauna lafiya da iyayensa, yadda zai zauna lafiya da danginsa, makusantansa, da makwabtansa, da jama'a, da wanda ya sani da wanda bai sani ba. To sannan kuma shi addinin nan in an koma gobe kiyama gaban Allah madaukakin sarki, kowa za a yi masa hukunci daidai da abin da ya aikata, na kwarai da wanda ba na kwarai ba, kowa abin da shi za a yi mishi. Saka wanda yake so ya samu rahmar Allah, ya shiga aljanna, ya samu yardar Allah, to dole sai yayi addini, saboda ta hanyar addini ake samun wayannan. Wanda yace ba za ka yi addini ba, ko ba za ka zauna lafiya ba, abin da yake cewa shine ba za ka shiga aljanna ba, domin sai an yi addini ake samun lada, sai an samu lada za a je a auna ta gobe kiyama, sannan a bada sakamakon ta cewa a shiga aljanna. To wanda yace ba za ka zauna lafiya ba, abin da yake cewa ba za ka shiga aljanna ba, ya haramta maka saboda baka samu inda zaka tsugunna ka bauta ma Allah ba, ballanta naka samu ladar da ta cancanta ka shiga aljanna. To in kuma muka hada da sauran mutane waɗanda su ba musulmi bane, kuma ba Kirista bane, kuma ba ma ba Yahudu bane, wato su ba ma abuta littafi bane, a su mutane ne ko suna bin gargajiya ko suna ganin cewa ma ba mu ma ba Allah din ma ba shi, amma dai su sunan su mutane. To mu a addinin musulunci an karantar da mu cewa mutum kowane ne kuna da alaka ɗayan biyu da shi, ko dai alakar addini ya haɗa ku, ko kuma a'a yan adamtaka ta haɗa ku, shi mutum ne kai mutum ne, shi ɗan adam ne kai ɗan adam.
Shi ma Rabaran Musa Asaki ya ce sai gwamnati da 'yan ƙasa kowannen su yayi abin da ya dace kafin a fa'idantu.
Masu sauraron mu musamman a jihar Arewa a nan a Najeriya, ina kawo muku gaisuwa. Ina kuma son gabatar da kaina, ni ne Reverend Dr. Musa Asake, magatakaɗa na jami'an Krista na Najeriya gaba ɗaya, wato Kan. Ina ɗauka wannan lokaci in yi godiya in kuma ja hankalin mutane mu a nan Arewa da cewa muna wa Allah godiya, domin duk yawan hargitsin da muka samu, ana ta kashe-kashe, ana kone churches da masallatai, abin ya yi mana sauki. Muna cewa Allah mun gode. Abin da muna roƙo yanzu haka, musamman mu 'yan Najeriya a nan a Arewa, ya kamata mu yi zaman lafiya. Sauran abubuwan da suke faruwa, musamman tashin hankalin da ke akwai tsakanin Fulani da manoma, wannan muna roƙon Allah ya ba mu nasara a kan shi. Ina kuma kira zuwa ga dattawa na kowanne jiha inda abubuwan nan suke faruwa, a taimaka a ga mu yi zaman lafiya. Gwamnati kuma su mora duk abin da sun iya yi a taimaka. Ba mu da wata kasa sai wannan kasan. Idan muka kashe kanmu ko muka kone wuraren da muke zama, ina za mu koma. Ina kira da babban murya da Krista da Musulmi mu dukufa a sunan yan Najeriya mu talafi wannan gwamnatin mu yi addu'a domin gwamnatin nan domin zaman lafiya ya ci gaba. Kungan a nan a Arewa yadda hargitsin nan yake ya sa mutane ba su so su zo su investment a nan Arewa mu ne muna baya to mu goyi bayan gwamnatin nan mu gan abubuwa nan fa muka sa su a baya. Tunda shugaban kasa ya na nema masu gaskiya mu yi addu'a Allah ya bashi masu yin gaskiyan don wani lokaci mutum ya kan fara da kyau sai ga gan surutai da suka ya sa mutum ya kauce to muna addu'a Allah ya bi da shugaban kasa. Abinda ke wahala mu a Najeriya shine addini. Ina addu'a da roko zuwa ga shugaban kasa ayi kokari ayi abinda ba zai kawo mana damuwa ba. Sai gashi maganan corruption da muna fama wanda shugaban kasa ya sa a gaba. Wadansu suna cewa yana yi da sauri da yawa yayi a hankali. Wadansu kuma suna cewa duk wadanda an kama su da cin kudin gwamnati su mai da kudin. Eh ina mai goyon baya da cewa shi corruption cuta ba abin da ya kamata mu goyi baya bane. Don haka ina cewa gwamnati duk wanda suka same shi ya kwashi kudin gwamnati ba akan hanya ba a hukumta shi bisa ga doka. Da kira ne nayi ga yan Najeriya mu daina fara suka mu fara neman dalili. Ina kuma cewa gwamnati idan har kun samu mutum wanda ya kwashe kudade kun karbi kudaden nan a karba ai aiki da su. Ina fata wannan gwamnatin wanda muka santa an ce gwamnati da za ta yi mana gaskiya ne za a yi mana gaskiya yan Najeriya su gane.
Sannan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To ga Ibrahim din ya dawo da labarai a takaice.
To a takaice shugaban Amurka Barack Obama ya mika sakon ta'aziyyarsa ga mutanen Cuba bayan rasuwar tsohon shugaban kasar Fidel Castro sannan ya sanashe su cewa zai ci gaba da kokarin daidaita hulɗa tsakanin Amurka da Cuba. Shugaban kasar Somalia Hassan Sheikh Mahmud ya ce an kama wani dangane da harin bom da aka kai da mota wanda ya yi sanarin mutuwar mutane akalla 20 a wata cinkushasshiyar kasuwa a Mogadishu babban birnin kasar a yau dinnan Asabar. Da yake jawabi wurin kaddamar da cibiyar kimiyya da fasahar kasar ta biyu a Mogadishu, shugaba Mahmud ya ce jami'an tsaro sun damke mutumin da ya kai mummunan harin wato kan farar hula har yanzu kuma yana tsare. Yayin da mambobin kwamitin naɗe-naɗen gwamnatin shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ke ci gaba da takaddama kan kowa ya fi cancantar zama sakataren harkokin wajen Amurka, jiya Juma'a Trump ya yi naɗin wasu mukamai biyu. Kathleen Turay McFarland za ta zama mataimakiyar mai bayar da shawara kan harkokin tsaron ƙasa, sai kuma Donald F. Mahan wanda zai zama wani hadimin shugaban kasa kuma lauyan fadar White House. Rundunar sojan kasar Pakistan ta ce wani harin kunar bakin waken da aka kai da safi a ɗaya daga cikin sansanoninsu na yankunan kasar da ke daura da kan iyakar Afghanistan ya yi sanadin mutuwar mahara hudu da kuma sojoji biyu. Maharan waɗanda ke ɗauke da muggan makamai sun yi yunkurin kutsawa cikin sansanonin sojin na Galani da ke gundumar Mahmud na wata ƙabila, sannan suka kai hari kan wani masallaci da ke cike wanda ke wani gida a cewar wata wato takardar bayanin hukuma. Takardar ta ce jami'an tsaro sun yi musayar wuta da su sannan suka kashe wasunsu aka kashe kuma sojoji biyu.
Masu haro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Siyon Girma da ta haɗa mana shirin, da kuma injiniyarmu Malama Zainab da ta saka mana sautukan. Muhammadu Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.